والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يوم بيغا وتر رمضان a wannan shekara ta hijira ta 1437 kuma yau 7 ga watan Yuni watan 6 shekara ta 2016 ta miladiya zamu tashi darasi na biyu a cikin tafsirin mu na alqur'ani da muke a wannan wata na Ramadan mai albarka yau zamu tashi aya ta biyu a cikin wannan sura na mun karanta ayar farko yau zamu tashi aya ta biyu insha Allah amma kamar yanda muke alƙawari zamu karanta tambayoyi kadan wannan kira yace wani irin kira za a yi game da wasu ƴan Najeriya masu fadin miyagun maganganu ga shugaban ƙasa sakamakon halin da aka shiga na matsi masu waɗannan halayya shin za su sami ladan masu hakuri kuwa to wannan a hakika yana daga cikin ladabin da Allah madaukakin sarki ya ladabtar da musulmi kan cewa idan al'amari wanda yake ya shafi al'umma ya zo a mayar da shi zuwa ga jagororin jama'a wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adaa'u bi idan al'amari na aminci ko na tsoro ya zo musu sai su yayata shi walaw radduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum da sun mai da maganar ya zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma ya zuwa ga majibintan lamari a cikin su da waɗanda yake za su tace ainihin manufar zancen su sanya shi a mahallin sa da za su san shi ba kowa ne bai kamata mutane su rinka yawan maganganu ba akan abubuwan da ba su da cikakken ilimi dan saboda idan mutum zai magana sharadin mutum yayi magana wanda zai zamanto ya tsira a wajen Allah yayi magana da ilimi da adalci amma idan baka da cikakken ilimi kai magana kai cikin jahilci idan kuma koda ka san abun kai magana ba da adalci ba saboda kiyayya saboda gaba saboda mugun nufi saboda kullata saboda dai manufa wajen take ba ingantacciya ba to nan ma ka saba ma Allah kuma Allah madaukakin sarki zai nemi ka yi hisabi zai maka hisabi Allah ta'ala ya ce wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba idan za ku yi magana ku yi adalci koda akan wanda yake wato ma'abucin kusanci ne dan haka maganganu da ake to ko musamman shugabannin shugaban kasa yana da haƙƙi shugabannin al'umma suna da haƙƙi akan al'umma domin duk abin da zai mugusta su a cikin zukatan mutane barna ce ba zai kawo alheri ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fiyayin shugabanninku sune waɗanda yake kuke musu addu'a su ma suke muku addu'a wato mafi sharrin shugabanninku sune waɗanda kuke tsine musu suke tsine muku to ba ma so mu shiga cikin irin wannan idan mutum zai faɗi magana ya faɗi alkhairi ko ya shiru ga faɗi alkhairi ga shugabanni kai musu addu'a in sun inganta ingancin al'umma ne baki daya in sun kyautata kyautatawar al'umma ne baki daya ba kyautatawa bane ai ta sakin baki da zagi akan su zagi da suka ba abin da zai amfanar amma in aka mayar da al'amarin wato ma'abucin haƙi yana da haƙi idan abu ne wanda yake an yi na tsangwama wanda yake hali da ake ciki a mayar da shi zuwa ga jagororin al'umma dan a sanar da su halin da al'umma suke ciki wannan babu laifi amma a shiga cikin kafofin yada labarai ana ta zage-zage ana ta tsinace-tsinace wannan ba tarbiyyar musulunci bane amma mutane su yi a kwanga su je su kai zuwa ga shugabanni zuwa ga ƴan majalisa zuwa ga sarakuna zuwa ga gwamnoni zuwa ga su kansu masu ba mu shugaban kasa shawara don da aka san za su faɗa abin ya ji su sanar da sunar da su halin da al'umma suke ciki wannan babu haƙi babu laifi don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna li sahibil haqqi maqala ma'abucin haƙi yana da haƙin yayi magana yana da haƙin yayi magana cewa ya shiga cikin tsanani an zalunce shi ko an yi masa wani abu yana da haƙin yayi magana amma a yi maganar inda za ta yi amfani ba yi maganar inda yake zai zamanto ba ta da wani amfani ba sai dan kawai ya je dan kudin da zai biya masu kafofin yaɗa labarai ya biya su domin ya je ya tababatu maganar da yake daga baya ba za ta tsina na al'umma komai ba sai dai ma a yi masa hisabi domin Allah zai bincike shi shin wannan maganar da kake yi kana da ilimi akan ta shin wannan maganar da kake yi kai ta ne bisa adalci ko bisa san rai to daga cikin kuma mafi kyawun addinin musuluncin mutum wato ya bar abin da bai dame shi ba abin da baka da iko akan gyara shi ka bar shi kuma ka faɗa alkhairi ko kai shiru sannan wannan yace mutumin da ya kasance yana shan magani wanda sakamakon haka ba zai samu damar yin azumi gaba ɗaya ba to ya matsayin sauran ayyukan da zai yi na da'a a cikin watan azumi shi ma zai samu lada kamar na masu yin azumi duk abin da mutum yayi na ibada wanda shari'a ta yi masa uzuri akan ya bashi to za a bashi ladan tamkar wanda yake wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ɗayan ku ya rashin lafiya ko yayi tafiya za a bashi ladan abin da ya kasance yana aikatawa sahihan muqima yana mai lafiyarsa kuma yana mai zaman gida wato tamkar yana da lafiyarsa haka za a bashi ladan sa saboda haka wanda uzuri ya sa har aka yi masa fatawar cewar zai iya sauke azumi to za a bashi ladan mai azumi domin inda ba dan wannan uzurin ba yana cikin masu azumi to Allah kuma cikin karamcin sa haka yake mu'amala da bayinsa wanda duk Allah ya san cewar da ba dan uzurin sa ba da yana cikin masu aiki nagari to Allah zai bashi aiki nagari ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya Tabuk lokacin da suke dawowa sai ya ce inna bil madinati la rijala a garin Madina akwai waɗansu mutane ma salattum wadiyan wala qata'tum shi'ban illa kanu ma'akum mana'ahumul uzr yace ba ku yanke wani wadi ba ba ku shiga wani kwari ba face suna tare da ku uzuri ne ya hana su wato Allah ya san cewa da ba dan uzurin ba da suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka suna kwance a gidajen su sai aka ba su hukuncin waɗanda suka fita jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka nan kai kiyasin dukkan waɗansu ayyuka duk abin da yake mutun yayi bisa uzuri Allah zai bashi ladan wannan abin cikakke tamkar yana yin sa ne to amma mutun baka hukunci akan uzuri gaban kanka sai ka tambayi malamai an maka fatawa sai ka tambayi malamai an maka fatawa domin akwai wani irin yanayin shan maganin da su kansu likitoci za su iya cewa zaka iya yin azumi ka sha maganin lokacin bude baki ka sha maganin lokacin sahur ya wadatar idan suka gaya maka haka to wannan sai ka sanar da malamai su yi maka fatawa akan wannan amma idan suka ce a wannan dole sai ka karya azumi to sai ka gaya ma malamai domin su yi maka fatawa kan ka sha azumi din amma kada ka ce zaka yi gaban kai gaban kanka domin Allah ta'ala ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm kada ka bi abin da baka da ilimi akan sa kuma hakika shari'a tana da sarkakiya ilimi ce da dole sai ka karanta in baka karanta ba kada ka ce zaka bi san ranka ka ba ma kanka uzuri a inda Allah bai baka uzuri ba saboda haka salama ita ce ka nemi sani ka nemi fatawa wajen malamai ma'abuta ilimi Allah ya bamu dacewa da muwafaka da daidai akwai tambihi kan karatun jiya wuri guda biyu wajen suratul mulk ina ambatan cewa aya 30 ce wahami ne aya 40 ce suratul mulk sura mai ayoyi 40 ta yi ceto ga mai karatunta har aka tsirar da shi daga azabar kabari suratul mulk ce ayoyinta 40 ne ba 30 ba haka zalika jiya wajen kidayar surorin da suke da alif lam mim na tsallake suratul luqman saboda haka nace surori guda biyar ne shida ne kamar na hawamim ma shida ne ta bakwai din aka yi mata ƙari da ayin sin qaf saboda haka alif lam mim su ma haka ne shida ne aka ƙara ta bakwai din da alif lam mim sad kamar yadda amma ita alif lam ra biyar ne ta shidan aka ƙara mata da mim ta zamanto alif lam mim ra sai kuma waɗanda suke sauran guda hudu din da kaf haya ayin sad da taha da nun da qaf sune al muqatta'at talatin nace aija oho jiya nace 40 yau 30 na aka sa kenan 30 ce na'am ba ku sanmewa na'am Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahul ladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amadin tarawunaha. Thumma istawa 'ala al-'arsh. Wa sakhkhara ash-shamsa wal-qamara kullun yajri لعجل مسمى يدبر الأمر يفسر الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون.
نعم الله جل وعلا يتي الله الذي رفع السماوات الله شيني وندي أوكك سمي بغير عمد ترونها باتارد جنشكي با كنا غننتا ثم استوى على الارش sannan ya daidaita akan al'arshi daidaito wanda ya dace da izzarsa da jalalarsa jalla wa ala wasakhara ash-shamsa wal qamar yahuri rana da wata kullun yajri li ajalin musamma kowanne daga cikin su yana gudana akan falakin sa ya zuwa ga ajali abin ambato yudabbiru al-amr yana jujjuya al'amari yufassilu al-ayati kuma yana rarrabi ayoyi yana bayyana ayoyi a rarrabe la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun domin ku zamanto masu sakankancewa da saduwa da ubangijinku a cikin wannan ayar akwai masail na farko dai akwai abinda malaman tafsiri suke cewa al-idhar wato al-idhar fi mawdi'il idmar bayyanawa a wajen da ya kamata a ce an sakaya can Allah ya ce wallazi unzila ilayka min rabbika abinda aka saukar maka daga ubangijinka shine gaskiya to kaga tunda an ambaci ubangiji kamata yayin yanzu anan sai a kawo dhamiri a ce shine wanda yayi kaza amma maimakon a ce shine wanda ya daukaka sama sai aka ce Allah dan a nuna cewa ubangijin nan naka da ake fada ba wanda ba shine Allah fa'ida ta farko kenan domin ayi talwihi a bayyana wane ne ubangijin da yayi saukar da wahayi gare ka to Allah wanda za a ambaci sifarsa to zai yi a ce abinda Allah mai waɗannan sifofi ya saukar gare ka ya zamanto wani abu daban ba gaskiya ba ba zai yi ba saboda haka da Allah ya ce abinda ya saukar zuwa gare ka gaskiya ne abinda ya sauka abinda aka saukar zuwa gare ka daga ubangijinka ubangijin nan naka Allah ne ba gunki bane daga cikin gumaka ba wani shaydani bane ko aljani daga cikin aljanu Allah ne wanda za a faɗi sifarsa dan haka kuwa dole ku al'amarin Allah ya zamanto gaskiya domin sifofinsa su ne tabbaci da shaida akan cewa Allah shine gaskiya wa ya'lamuna anna Allah huwa al-haqqul mubin suna sani cewa Allah shine al-haqqu wanda yake gaskiya wanda take bayyananna to abu na biyu kuma da aka yasa aka yi wannan al-idhar fi mawdi'il idmar aka bayyana sunan Allah a wurin da ya kamata a ce an sakaya dan a tabbatar da sifar Allah domin wannan ta daga cikin ayoyin sifat kamar yanda muka ambata wata ran a cikin tafsiri cewa akwai ayoyin sifat domin al-Qur'ani ya kunshi abubuwa guda uku bayanin Allah da labarurruka da kuma hukunce-hukunce bayanin halal wal haram to bayanin Allah su ne abubuwan da suka zo a cikin ayatul sifat shi yasa ne kamar suratul ikhlas da yake bata kunshi komai ba sai bayanin sifofin Allah aka ce daidai take da kashi ɗaya cikin uku na al-Qur'ani domin kashe-kashen al-Qur'ani abubuwa uku ne to ita al-ikhlas babu komai a cikinta babu kissa babu umarni babu hani babu komai sai bayanin sifofin Allah to akwai ayoyi a cikin al-Qur'ani da suke haka kamar su ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum kamar huwallahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash-shahada zuwa ƙarshen suratul hashr to wannan ita ma ayar da aka yi izhari aka bayyana sunan Allah a mahallin idmar domin a bayyana mana sifar Allah domin babu wanda ya isa ya bayyana wane ne Allah da sifofinsa sai Allah domin shine ya san kansa sai kuma manzanninsa salawatullahi wa salamuhu alayhi to Allah ta'ala ya bayyana sifarsa anan da aiki wanda yake babu mai iya yi sai shi shine daukaka sammai ya daukaka sammai samman nan muna ganin su yace ya daukaka su bi ghairi amadin ba tare da ginshike ba abin da ake nufi da ginshike shine al'amudi da yake rike gini larabawa sun san al'umad jam'u imad al'amad jam'u imad shine turken da ake dasa da ake kafawa yayin da za a san yayin da za a kafa hema kun san zaka kafa hema sanda guda daya ake kafawa a tsakiya sai a daure sai a sanya a wato kyallan a saman wannan sandan sannan a jashi ta kwi ta kowane kwibi ai masa turku ai masa turaku turke ko guda hudu ko guda biyar ko guda shida iya yadda girman haimar take amma menene ya rike wannan haimar wannan sandan na tsakiya al'amud to sama Allah ya daukaka ta ba tare da al'amudi ba tarawnaha ai kuna ganin ta kuna ganin al'amudin ba shi babu shi wannan fassara ɗaya kenan ita ce fassarar mafiya yawan malamai wato babu wani turke da ya rike sama tarawnaha ai kuna halin kuna ganin ta ko kuna ganin ta da wani turke da wani al'amudi da ya rike ta fassara ta biyu kuma Ibn Abbas ne yace bi ghairi amadin tarawnaha ba tare da al'amudi da kuke gani ba wato akwai al'amudi amma ba kwa gani akwai abin da ya rike ta ba kwa gani shine iznin Allah inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula Allah shine yake rike da sammai da kasai da kan ba za su gushe ba ba iznin Allah shine yake rike da su kuma yanzu kun ga abin da ilimi ya nuna cewa akwai abin da ake kira gravity gravity din nan shine yake rike abubuwa masu nauyi guda biyu shi yake rike duniya da take zagaye a kewaye da rana shi yake rike da wata yayin da yake zagaye duniya shi yake rike da ita kanta galaxy din da rana take ciki da taurarinta suke kewayewa suke kewayawa a cikin falakin su duk wani abu yana kewayawa a cikin falakin sa har alittar Allah ta kai zuwa ga al'arshi na taba ba ku labari ina jin a wannan majalisin a cikin karatun mu wani ba wadansu bayan Allah da suka yi wani dan video akan girman Allah suka fara tun daga mutum cewa mutum ya gina dogayen ginin nuka yana ganin ya gina al'ama ya gina abin da suke kira wato masu gogar sama skyscrapers ko suna kartar sama sai aka dauko ginin da yafi kowanne tsawo sai aka dauko shi aka sanya shi a gindin duwatsu sai gashi ginin da ake cewa wai ya taba ya kai kokoli har ya kai har yana gogar sama sai gashi zaman to dan kankani dan gani da dutse shi kuma dutsen nan gabaki dai fa a cikin duniya yake da aka dauko duniya aka kwatanta ta da girman rana sai aka ga duniya kamar dugo take da aka dauko rana da taurarin da suke kewaye da rana waɗanda yake sun fi rana girma sai rana ta zamanto kamar dugo take taurarin nan da suke tare da rana waɗanda ake ce musu a cikin milki waɗanda ake ce musu a cikin milky way galaxy ce daya a cikin biliyoyi ba miliyan ba biliyoyi wanda in zaka dauki rana da taurarin gabaki ɗaya da muke gani innan na as-sama'ud dunya da muke gani ba su fi dan kankanin dugo ba akan wato in ka zaka kwantar da sauran galaxies ka tafi har ya zuwa ga quasars zuwa ga pulsars har ya zuwa ga wani wato wani halitta wanda yake kamar bango ne shi wanda duk ilimi duk yanzu yake nuna waɗannan abubuwan to har suka ce to duk wannan kuma fa in ka ce zaka kwatanta su da al'arshi ba su fi kawanya ba da aka jefa ta a cikin katon fili sannan duk wannan fa halittar Allah ne Allah ne ya yi duk girman su wani girman Allah saboda haka in kaji ana cewa Allah shine wa huwal aliyul azim, Allah shine madaukaki mai girma, to ka san ma'anar mai girman Allah, mai girman Allah. To shine Allah ya kawo mana abinda zamu san girman sa da wannan sifata sa ta aikin da yake gagaraba, do ba wanda isa yi wannan sai Allah, babu wanda isa ya rike sama sai Allah. ويمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه, yana rike da sama kanta afka ta fado akan sama sai da izinin sa. Alam yaraw ila at-tayr musakhkharatin fi jawi as-sama'i ma yumsikuhunna illa Allah, bas ga tsuntsaye ba suna linkaya a cikin sararin samaniya babu mai rike su sai Allah. To ka gani ba ka ganin abin da yake rike su, amma akwai abin da yake rike su shine al'amarin Allah. To haka zalika sammai dinnan da muke gani Allah ya daukaka su ba tare da al'amudi ba da muke gani. Saboda haka kamar yadda Ibn Abbas yace akwai al'amudi amma ba ma ganin sa. Sauran malaman tafsiri suka ce ai kamar kubba ce wanda take ba ta da abin da ya rike ta, saboda haka kawanya ce ta kewaye ta kewaye ba ta bukatar abin da zai tayar da ita ya rike ta. To a iya tunanin su kenan na waɗansu daga cikin malaman tafsiri, amma Ibn Abbas wannan fuska da Mujahid Ibn Abbas da Mujahid daga cikin Mujahid Ibn Jabr daga cikin a'immatu tabi'in almajiri Ibn Abbas ne su suka yi tafsiri da wannan, suka dauki tarawnaha a matsayin sifa ne na amad, wato ba tare da al'amudai ba da kuke ganin su, wato akwai al'amu akwai ginshikai amma ba kwa ganin su. Na'am. Thumma istawa 'alal arsh, wannan istiwa'i mun yi bayanin sa yayin da muka karatu suratul a'raf da kuma karatun mu na bara da muka karanta suratul yunus, cewa wannan sifa ce da Allah ya ambaci kansa da ita, ya sifanta kansa da ita, ba zai yi mu iya gane hakikanin yanda Allah ya sifantu da ita ba, kamar yanda yazo a maganar Imam Malik al-istiwa'u ma'lum, shi istiwa'i abu ne wanda yake sananne ya daidaita a bisan al-arshi, ya daidaita din nan majhul ba a sani ba. Wal imanu bihi wajib, imani da wannan wajibi ne, was'alu anhu bid'a, tambaya akan ka san meye hakikanin sa wannan bid'a ne. Saboda haka ba za abinda ake nema ga musulmi ka tabbatar da shi kada ka kore shi, ka tsarkake Allah kada ka kamanta shi, kada ka buga masa misalai ka ce ga yanda yayi ko kuma ga yanda istiwa'i yake, dan ba za ka ba zai taba yiwa ka san hakikanin sifar Allah ba. Sannan kuma ba tare da ka yi tawili ba, domin tawili kana dauke lafazi daga zahirin sa ne ba tare da dalili ba, wannan shine abinda magabata suka tafi, dan haka ba su bincike akan sa ba, ba su bayani akan sa ba, sun karanta waɗannan ayoyi suka tabbatar ma da Allah abinda ya tabbatar ma da kansa a sifar da ta dace da shi. Sannan Allah ya ambaci horewar rana da wata, rana da wata an hore su bi ma'ana suna tafiya domin maslahar bayi, rana ta fito lokacin da take fitowa ba ta sabawa, wata ya fito lokacin da yake fitowa baya sabawa, da haka muke sanin kwanakin wata, inda Allah bai hore mana wata ba ba za mu rinka hankolan ganin yaushe wata zai tsaya ba, saboda mun san in mun gan shi ya tsaya mun san kwana 29 ko 30 sun cika. Kamar yadda kuma idan rana ta kai lokacin ranar 21 ga wata irin wannan watan Yuni, to ta kai ta zamanto wato ta kai matukar tafiyar ta arewa kenan, shine matukar zafi da za a iya samu, shine rana da tafi kowace tsawo da za a samu a tsakanin a wato abin da yake tsakanin Tropic of Cancer da Tropic of Capricorn, wannan shine ranar da tafi kowanne tsawo, duk wannan horewa ce ta Allah baya canzawa, da haka zamu iya sanin lokacin sallah, lokacin sallah ba sa canzawa, in ka fitar da kalanda ta shekara daya to kowace shekara ita ce kalanda, ba za ta canza ba, saboda wannan dina daga cikin horewar Allah. To waye zai iya yin wannan in ba Allah ba? Kun ga ba wai conference ne, ba United Nations ne suka sanya wannan ba, ba World Health Organization ne suka hadu suka bada wannan ba babu wadansu wanda suka hadu suka ce ga yadda muke so rana ta kasance kuma haka za ta kasance Allah ne ya hore ta muke tunkaho muke wadaka a cikin ni'imomin sa da horewar sa jalla wa ala to yace kuma dukkanin su dinnan suna tafiya ya zuwa ga ajali abin ambato a cikin wannan akwai bayani da kan cewa yanda tsarin nan muke gani ne wannan yana nuna cewa suna tafiya akan nizam akan tsari Allah ya tsara abin nan ya sake shi kuma kowa bin wannan yake yi saboda haka manya-manyan halittu na Allah sun miƙa wuya ga tsarin sa dan haka wajibin mutum ka miƙa wuya ga tsarin sa da ya saukar da shi zuwa ga annabawan sa to kuma da yace ila ajalin musamma ya zuwa ga ajali abin ambato ya nuna cewa wannan tsarin da Allah ya hore halittun sa suke tafiya a kansa yana da lokaci da zai kare abinda duk muke gani din nan na rana da wata da sauransu duk zuwa ga wani lokaci ne shine sa'ar alkiyama idan sa'ar alkiyama ta zo wata rana har tsayanta zai tafi idza shamsu kuwirat wa idhan nujumun kadarat taurari za su zubo su farfado wannan falakin da suke tafiya a kansa duk zai tarwatse to wannan babban al'amari abinda zaka tashi kaga tauraro wanda ya ninka duniya miliyoyi sau miliyoyi ya fado ya tawarwatse rana ta tafi ta fita daga cikin orbit dinta kaga gudu wanda baka taba gani ba na halittun sama to wannan abin zai faru fa yawma idin waqa'atil waqi'a shine wannan ranar ranar da mai afkuwa za ta afku shine ajalin musamma to kun san ku duk abin da zai kai mutum abin da zai sa mutum abin da zai kai ya zuwa ga wannan al'amari babban al'amari ne babu mai tanadi ga wannan al'amari sai mabiya annabawa shine waɗanda annabawa suka nuna musu ku imani ku ba abin da Allah yake so to kun yi tanadi domin wannan sai ku zamanto cikin aminci in ku ba haka ba lalle ka san zaka zamanto zaka ga tashin hankali da babu kamar sa to sannan Allah ta'ala yace shine yake jujjuya al'amari ma'anar jujjuya al'amari shine cewa al'amarin halitta baki daya a hannunsa suke shine kadai yake juya shi babu wani wanda yake juya ba wato Allah ya halitta bane ya kyale al'amura su tafi haka to kamar yanda yake juya al'amuran halittarsa na azurtawa da talautawa da rayarwa da kashewa da daukakawa da kaskantawa da bada mulki da kwace mulki da bada lafiya da dauke lafiya duk waɗannan abubuwan su ne yana daga cikin tadbirul amr Allah ne yake yi kamar yanda yake juya dare da rana yake shigar da rana cikin dare ya shigar da dare cikin rana ya saukar da ruwa daga sama to haka ma al'amarin halittarsa da kowa da kowa da komai da komai cikin halittarsa yake jujjuya al'amarin sa to sannan sai yace yufassilul ayat wannan yabo ne Allah yake ma kansa Allah yana rarraba ayoyi yana bayyana su daki daki akwai bayani da yafi wannan domin waye ya isa ya bayyana Allah ya bayyana girman sa ya bayyana hikimar sa irin Allah to duk yana yin wannan ne la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun domin ku zamanto masu sansancewa masu sakankancewa wanda ba sa shakka akan haduwa da Allah wato duk waɗannan ayoyi da Allah yake bayanin su don mu imani da ranar lahira imani da ranar lahira shine abin da zai sa mutum ya addini to Allah ya wannan ya nuna cewar yawan bayani na ayoyin Allah shine ke tabbatar da imani a cikin zuci shi yasa zaka ga Qur'ani yayi ta maimaita abubuwa yayi ta maimaita bayanin sifofin Allah yayi ta maimaita bayanin hujjojin tashin alkiyama domin da haka ne ake samun yaqini kuma wannan ya nuna kan cewar abinda ake so ga musulmi ya kasance mai yi ya rinka dubawa cikin dalilai bayan dalilai dalilai bayan dalilai na wato girman Allah da kuma ayoyin Allah masu nuni akan gaskiyar abinda Allah madaukakin sarki ya saukar to Allah wanda yake wannan shine sifar sa abinda ya sauko ya saukar ga manzon sa ba zai kasance ba face gaskiya na'am
وَهُوَ الَّذِي مَدَّ
Allah ya ce wa huwa alladhi madda al-ardh, kuma Allah shine wanda ya shimfida kasa, ya miƙar da ita, ya miƙe ta yadda za ku iya yin tafiya a cikin ta ba tare da kun zame ba, ko da ba tare da tayarin ka yin girgiza tare da ku ba, da ku da dabbobin ku ku rinka tafiya a ciki. Waja'ala fiha rawasiya, kuma ya halici duwar watsu waɗanda suke turaku ne a cikin ta, wato duwar watsu da muke gani a wato kowane dutse turke ne ya rike duniya kada ta yi ambaliya da mu dan ta tabbata. Wa anharan, kuma ya sanya koramu masu gudana a cikin ta. Wa min kulli thamarat, kuma ya halicci ya sanya a cikin ta daga dukkan dadadan abubuwa, dukkan yayan itatu masu dadi daban-daban. Ja'ala fiha zawjayni ithnain, ya sanya dangi guda biyu a cikin ta. Wannan tafi akan tafsiri wanda yake ba shine mashhuri ba, amma zan kufar daya fuskar tafsirin. Ja'ala fiha zawjayni ithnain, ya sanya a cikin duniya, a cikin kasa din nan, dangi guda biyu. Yughshi al-laylan nahar, yana rufe dare, yana rufe wuni da dare, wato wuni dare kamar bargo ne da ake janyowa, yana rufe wuni mai haske. Inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun, a cikin wannan abinda Allah ya ambata din nan akwai ayoyi wato mabayyana masu nuni akan kadaituwar Allah, amma ga mutane masu tafakkur. To a cikin wannan Allah madaukakin sarki ya faɗi wata sifar tasa na halittar ƙasa da sanya ta yadda ta sanya ta, shine ƙasar nan Allah ya shimfida ta. Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula, Allah ya sanya muku ƙasa ta zamanto wato horarra, ka tafi inda kake so a cikin ƙasa. Yanzu idan da ƙasa Allah ya yi ta cewar ba za ka iya tafiya a ciki ba, kamar yanda wurin ƴan Eskimo din nan suke, za ka ga kankara ce amma tana kwance a ƙarƙashin teku ne, kana cikin tafiya baka san lokacin da kawai za ka rufta ba, shikenan ka nitse. Da Allah ya yi mana ƙasa haka, ya zami ina za ka samu inda za ka tafi, ina za ka samu inda za ka yi noma, ina za ka samu inda za ka yi gini. Amma ka duba ka gani yanda irin gininnikan da ake, yanda za a kafa wato turaku a yi gada a tsallake babban kogi, hacce kuma ana tsallakewa duk daga me, daga ƙasa wadda Allah ya hore ta. Sannan kuma Allah ya sanya mata duwatsu turaku, wato duwatsu su ne suke hana girgizar ƙasa. Domin kamar yanda ilimi yanzu ya nuna, kuma malaman musulunci irin su Sheikh Abdul Majid Zindani masu nuna, masu bibiyar ayoyin Al-Qur'ani, su ga irin abubuwan da ilimin zamani ya bayyana da suke Allah tuntuni ya riga ya bayyana su, wato ita ƙasa a wato mataki-mataki ce, plate-plate ce, bangare-bangare ne, wanda da juyawar da ƙasa take yi a kan kanta, wanda ake samun dare da rana da shi, tana juyawa haka. Waɗannan plates ɗin suna juyawa tsakaninsu, wanda wannan yake sanya idan juyawar tasu ta zamanto daban, na sama ya juya da gudu fiye da na ƙasa, to sai a samu darewa, shi ne ake samun girgizar ƙasa. To da Allah ya sanya duwatsu, waɗannan duwatsun suna su ne suke wato tsare wannan tafiyar da ake yi, yanda zai zamanto tafiyar bata kai an rinka samun yawa-yawan wannan girgizar ƙasar ba. Saboda haka dutsen da ake sanya, duwatsu da aka sanya su kamar an kafa turke ne akan tafiyar da waɗannan place ɗin da suke yi, zai zamanto ya yi musu turke, ba su yi tafiyar yanda zai zamanto kan cewa duniyar gabaki ɗaya ta zamanto girgizar ƙasa ake yi a cikin ta ba. To sannan kuma Allah ya sanya ƙoramu suke gudana, wannan kun ga wancan dalili ne akan girmansa, wannan kuma dalili ne akan rahamarsa. Domin ƙoramu ɗin nan su ne wanda yake, za ka ga duk inda aka samu kogi yana tafiya, za ka ga arziki a wajen, za a yi noma da noman rani da noman damuna, za a yi za a yi su za a samu lantarki ko ba haka ba din yanzu rigimar da muke ba dan muna da kai inji bane idan Niger su ma suka ce za su datse ka inji su yi nasu matatar wutar a can ba za mu samu ruwa ba aka inji shi yasa aka yarjejeniya lalle Nigeria za ta ringa ba mu Niger kashi 15 cikin 100 na lantarkin da ake samu daga Kayinji duk albarkar me albarkar korama haka yanzu kogin Nile Masar gabaki daya akan Nile ta dogara duk noman auduga da noman alkama da suke yi gabaki daya daga kogin Nile ne yanzu suna nan Ethiopia sun ce za su yi babban dam wanda zai ba su lantarki Misra tana nan ta ne musu barazana idan kuka tsare mana ruwa ya daina zuwa ga kogin Nile to yaki zai zama to Allah shine ya sanya waɗannan koramin inda ba dan haka ba yanzu kun san babban tashin hankalin da ake ciki na duniya yakin da zai zo nan gaba yaki ne akan ruwa akan korama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a ƙarshen zamani idan ya juju ma juju suka bayyana za su rinka shanye ruwan koramu a zo a samu kogi da korama da aka santa da ruwa ruwan ya kare ya juju ma juju sun shanye yanzu din rigimar da ake tayi kenan na samun hanyoyin ruwa idan da a ce mutane suna da iko ba Allah ne yake da iko ba yanzu da irin crane da ake da shi irin kuraɗe da ake da shi da masu aiki da ake da shi ga sunan tili a kasar Sin a kasar India a tuttulo su a zo a yi ta haka koguna a yi koramu kan ji ma duniya tana magana wannan project din cewa ga wani project za a haka koguna a gudanar da koguna a duniya sai Allah to sannan ya sanya dukkan dadadan wato ƴaƴan itatuwa ga sunan iri-iri wanda yake a wannan kasar wani baya wacan a wata kasar yanzu kaga kamar mu nan bamu san durian ba durian naku na ƴan Malaysia amma sun sani kamar Larabawa ban san abarba ba saboda a can wajen babu ita mu kuma nan bamu san apple ba sai yanzu da ake kawo mana kowane waje Allah ya sanya masa din ƴaƴan itatuwan sa masu dadi to ja'ala fiha zawjayn ithnayn wadansu sun sanya ja'ala fiha zawjayn ithnayn innan tare da min kulli thamara wato daga dukkan ƴaƴan itatuwa Allah ya sa dangi biyu wato a kowane dan itace Allah ya sa masa dangi daban-daban akwai mai zaki akwai mai tsami idan yayi wani wanda yake mai idan ya sanya wani mai tsami sai ya sanya wani kuma mai bauri an ce wato bambanci ne na dandanan su wadansu kuma suka ce a cikin su bishoyin da suke fitar da ƴaƴan itatuwan ne aka samu dangi guda biyu mace da namiji kamar yanzu a Dabino akwai mace akwai namiji saboda haka ake yin kilili daga namiji din zuwa ga mace wadansu kuma wanda yake wannan fassarar ita ce kusan waɗansu malaman tafsiri suka rinjayar suka ce Allah ya halicci a cikin ƙasa daga dukkan ƴaƴan itatuwa sai ka tsaya anan ja'ala fiha zawjayn ithnayn wannan farin magana ne Allah ya sanya fiha a cikin ƙasa zawjayn ithnayn ya sanya dangi biyu a cikin ƙasa domin a cikin duniya haka Allah ya halitta mace da namiji a cikin kowace dabba mace da namiji hatta magnetiso north pole south pole hatta lantarki positive negative kowane abu a cikin duniya Allah ya shi dangi biyu to wannan ma'ana ita ce a bar rinjayarwa a wajen waɗansu malaman tafsiri kuma ta fi tarin ma'ana domin ya nuni Allah madaukakin sarki ya nuna mana hikimarsa wa annahu khalaqa az-zawjayn adh-dhakara wal-untha ya daga cikin sifar Allah shine ya halicci dangi biyu namiji da mace to daga dukkan abu haka Allah ya halicci daga cikin wanda yake cikin ƙasa haka Allah ya hada shi ya halicce shi dangi biyu to Allah madaukakin sarki da yace a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane da suke at-tafakkur ma'anarsa takallufu i'mal al-fikr wato mutun ya dora ma kansa aiki da kwakwalwarsa. In kaji a larabci an sanya ta kafin fi'ili, yana nuna wato kokarin yin abu da hankolo da shan wahala kan ayi shi. Wato mutanen da suke wahalar da kansu wajen amfani da kwakwalwarsu wajen ganin ayoyi, to za su ga aya a cikin wannan. Wato kamar wannan Allah yana kiranmu ne kan mi yunkuri wajen zurfin tunani dan gano ayoyin Allah. Kada mu zamanto wanda ba ma san tunani, kai na zafi yake, ba na san irin wannan. To wannan in kace za ka yi haka akan ayoyin Allah, ba za ka samu ƙarin imani ba, ba za ka samu hasken imani ba. Amma ka wahalar da tunaninka ta hanyar karatu da bincike dan ka gano ayoyin Allah, to wannan abinda ake so kenan. Domin shi at-tafakkur, wato zurfin tunani da mutum ya kallafa ma kansa tunani da bincike wajen gano ayoyin Allah, ibada ne. Domin Allah madaukakin sarki yayin da ya saukar da ayar inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil layli wan nahari laayatin laayatin liulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Allah daga cikin sifofinsu da yace suke wahaltar da tunaninsu wajen halittar sama da ƙasa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wailun liman yaqra'aha wa lam yatafakkar. Sananin azaba ta tabbata ga wanda ya karanta waɗannan ayoyi bai yi zurfin tunani ba, bai wahal da tunaninsa ba a wajen gano ayoyin da ke ciki. To da kaga ibada ne tunda an yi narko akan wanda bai yi wannan ibadar ba. Ba a narko sai akan wanda ya bar wajibi, wanda ya nuna yin tunanin wannan wajibi ne yayin da mutum ya karanta waɗannan ayoyi. Dan ba a narko sai akan barin wajibi. To dan haka zurfin tunani da wahaltar da kai akan tunani dan a gano ayoyin Allah, ibada ne da ya wajaba kowane musulmi ya tashi ya yi shi. Na'am. Allah ya ce wa fil ardi qita'un mutajawirat, kuma a cikin ƙasa akwai yanki daban-daban masu makwabtaka da juna. Wa jannatun, akwai gonaki wato lambuna, min a'nabin, na inibai, wa zar'in, da shuke-shuke, wa nakhil, da kuma wato dabinai, sinwanin, waɗanda suke masu tushe ɗaya, shine dabino da zaka ga ya fito curi guda kamar tagwaye ko uku ko hudu, amma dukkaninsu tushen su guda ɗaya. Wa ghairu sinwan, da kuma wanda yake ba masu tushe guda ɗaya ba. Yusqa bima'in wahid, ana shayar da su duk da ruwa guda ɗaya, shine ruwan sama, amma kowanne ya fita daban. Wa nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukul, ko muna fifita sashin su akan sashe a wajen ɗanɗano. Kaga inibi ne, wani ja, wani baki, wani kore, wani mai zaki zau, wani mai tsami-tsami, wani mai dan bauri-bauri, wani kuma shi mai bauri-baurin yake so, wani shi kuma mai zakin zau yake so. Haka in ka zo wajen dabino ɗanɗanansa daban-daban, akwai sukariya, akwai rotana, akwai rabi'a, akwai barhi, akwai ga sunan dai wajen guda 26 ne. Dabino daban-daban, sunayensu suna nan a kasuwar dabino ta Madina. Kowanne kuma ɗanɗanansa daban, kowanne kamarsa daban, kuma kowanne in ka gani za ka ga bishiyar dabino ne. Bishiyar dabino ce dai wanda ka sani dabinon nan, da ka sani shi din ne amma abin da zai fito daga gare shi daban ne yanzu kaga Dabino muna da dan mali mai zuwa wanda yake za ka ganshi curarre din nan mai totuwa da yawa muna da dan Niger shine dan Dagle dan Jazair dan Tunis zan za ka ganshi Raman Messi siriri amma sai zaki kowanne da irin sa akwai dan shiwarin shi ma wanda zaka gani shi ma da irin sa za ka gansu shi ma dan shiwarin din daban-daban ne dukkanin su gindin bishiya ne guda daya kamar su guda daya amma Allah yana shayar da su da ruwa daban-daban sai yanzu fa bincike yake da ruwa guda daya ruwa ɗaya ne yake shayar da su amma kowanne ya fito da nasa daban kamar daban to Allah ta'ala yace inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane masu hankali wato kinan wanda bai gane aya a cikin wannan ba ba shi da hankali duk wanda bai gane aya a cikin wannan ba ba shi da hankali domin wannan ya nuna maka cewa Allah yana da irada ko tunda gashi abu ne ruwa ne guda ɗaya yake saukowa amma ya ce wannan ga yanda nake so ka zama wannan ga yanda nake so ka zama abu ne wanda yake duk abu ɗaya ne amma ya bambanta su wannan ya nuna zabi yana zabar abin da ya so ya sanya shi haka sai yanzu ne fa yanzu da ake ta bincike ilimi yake nuna cewar akwai dashe irin na Allah wanda wannan dashen haka Allah ya dasa abin sa cewa kowane halitta tana da jin wanda yake bata abin da yake shine asalin yadda halittar take kuma an san ba a da iko akan yin wannan haka Allah yayi haka zaka ganshi sai dai kawai ka karanta ka gane shi kai ban mamaki ga ka ga ban mamaki ga ayoyin Allah in kai mumini ne in ko bai kai ba mumini bane baka da hankali sai dai kai ta bayani necha 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 baka san komai ba to amma mai hankali shine wanda zai gano ayoyin Allah a cikin wannan domin ya nuna maka cewa to Allah da yake da iko akan wannan to yana da ikon ya sarrafa halittar sa yanda yake so wani ya daga cikin tasrifin sa yace ga yanda ya tsara halittar sa za ta yi kwanaki da shekaru ababan ambato sannan kuma a samu tashin alkiyama sannan ya dawo da su kamar yanda suke daga farko to in Allah da yayi wannan in dai shine yayi kuma yace zai yi wannan to in ku in dai kana da hankali to zaka san cewa wannan ba zai gagare shi ba to wanda yake shine matsalolin kuma na'am
ta'adabun fa'adabun qawluhum a'idha kunna turaban a'inna lafi khalqin jadid ulaika alladhina kafaru biwajhihim wa ulaika al-aghlalu fi a'naqihim وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
الله يقول وإن تعجب إذن كاي الأجب يا رسول الله واتو دقى إنكار سدسكي ييمك دواتو إنكار شوى القرآن أنسو كدشيني دقى الله إنكنا ما ماكي باين شوى دكان آيوي دكان بياني dukkan hujjoji ka zo musu da shi amma ba su yadda ba to in kana mamaki akan inkarin su fa ajabun qauluhum to fadin su da suke yi to abun mamaki gare akai mamaki ya rasulullah kuma duk mai mamaki mai jin mamaki yayi mamaki akan fadin su kafirai da suke cewa a idza kunna turaban yanzu idan mun kasance turbaya a inna lafi khalqin jadid za mu zamanto a cikin halitta sabuwa ulaika alladhina kafaru bi rabbihim to wadanda suke fadin wannan magana sune wadanda suka kafirta da ubangijinsu wa ulaika alaghlalu fi a'naqihim kuma wadannan sune wadanda hukumi yake tabbata a cikin wato yake tabbata a wuyayun wato a wuyayunsu wa ulaika ashabun nar kuma wadannan sune ma'abuta wuta hum fiha khalidun su masu dawama ne a ciki wato wannan shine abun mamaki ba kafirtar da suke yi ba akan inkarin alqur'ani abun mamaki shine su ce yanzu bayan mun zama tutur baya Allah zai iya tayar da mu to Allah da ya wa'annan abubuwan shine har za ku ce abin Allah ba zai iya wannan ba ba ku ji ba Allahu alladhi rafa'a as-samawati bighayri amadin tarawnaha wa huwa alladhi madda al-ard wa fil ardi qita'un mutajawirat dan an ga muku wannan sannan kuna mamaki cewa dan kun zama tutur baya ba za ku iya zama tuwa cikin wata sabuwar halitta ba Allah da ya wannan wannan ne zai gagare shi babu abin da zai gagare shi saboda haka Allah ta'ala sai ya hukunci akan su cewa waɗannan sune waɗanda suke kafire in kuka tuna al-kufr shine at-tabtiya shine ka rufe abin da yake kasancewa gaskiya ne shine asalin ma'anar kufr dan haka aka ce ma manomi kafir ma'ana yana rufe tsiro a cikin ƙasa rufe wanda yake yasa ake ce masa kafir wato karka je ka ce ma manomi kafiri sai ku yi rigima a cikin asalin kalmar kenan a larabci to kafiri shine wanda yake gaskiya tana wajensa sai ya rufe ta to Allah ya ce waɗannan sune waɗanda suke kafirci to wanda yake wato da gangan suke yi domin kafircin kafiri wanda ayoyi suka bayyana a gare shi da gangan ne domin hujjoji sun tabbata a gare shi wastaqanata anfusuhum wajahadu biha wastaqanata anfusuhum zulman wa uluwa sun yi musu da ayoyin Allah zukatansu kuwa sun yi yaqini da su saboda me saboda zalunci da girman kai to abin da yake sanya mutane suke kafirai suke kin kafirci wato shishigi da ketare iyaka da kuma girman kai to sannan Allah ya ce waɗannan suna da kukumi al-aghlal shine abin da yake daurewa akan wuyayi wanda za ku ga in kun ga wanda ya ga irin bayin bakaki da aka kai su America din nan haka za ka ga ana daure su a hada hannun tare da wuya a daure a wuya yanda yake zai zaman to kan cewar mutum ba zai iya ma sun kui da kansa ba kan nasa yana sama kan nasa yana sama inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqan fahum muqmahun to al-aghlal din nan an ce tun anan duniya ne wato halin su na cewar Allah ya sanya su kansu sama yake ba kasa ba yanda zai zaman to kusa da zuciyar zuciyar ta tasirantu da hujja har ta ji tsoro gaskiya ta bayyana a gare ta kan yayi sama haka ba su da basira wato tun anan duniya ne ba ma alahira ba alahira kuwa wannan sifar da take ita ce ma'anawiya anan suna tafiya za ka gansu babu wani kugumi a wuyansu babu wani sakandami a wuyansu a zahiri amma akwai sakandamin sai dai mu ba ma ganin sa Allah ya san da shi shine wanda yake hana su su samu basira su ga gaskiya to ranar lahira sai yazo hakikatan za a daure su a cikin waɗannan al-aghlal din was-salasil da ankoki sannan a ja su zuwa ga wutar jahannama idil aghlalu fi a'naqihim was-salasil yushabuna fil hamimi thumma fin nari yusjaru a duniya ma'anawi ne wanda yake shine ayat take nuni gare shi saboda ka wanda yake kake so ya shiryu me zaka yi kai kokari ka raba shi da wannan kukumi ta hanyar kwankwasar zuciyarsa da ci gaba da bayyana masa shine wanda alqur'ani yayi sannan Allah ta'ala ya hukunci akan su cewa waɗannan sune ƴan wuta wanda za su dawwama a cikin ta wato duk waɗanda suka mutu a cikin wannan hali duk wanda ya mutu a cikin kafirci da inkari waɗannan sune waɗanda za su shiga cikin wutar jahannama Allah ya kiyashe mu kuma za su dawwama a cikin ta Allah ya tsirar da mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in